Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a dai wannan la'asariya. A yau ranar Talata 20 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Sarfili, duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya, India ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da Russia da ke yaki da Ukraine. Ma'aikatan jinya ko kuma nas a Burtaniya a yau Talata sun shiga yajin aiki a karo na biyu a wannan mako. Sojojin Sri Lanka sun kubutar da wasu 'yan Rohingya 400 da ke ta galantoyi a tekun India.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji wani aikin haɗin gwiwar jami'an tsaro suka yi a jihar Bauchi. Ya taimaka wajen kashe 'yan bindiga masu garkuwa da mutane 12.
Wallahi ba kusa a wannan tsibirin nasu kuma kamfe da muke gare shi. A wannan daren da muka fita wannan operation din, da suka fita wannan operation din suka buɗe mana mutum.
A bangaren cin hanci da rashawa kuwa, hukumar EFCC ta musanta cewa tana hukunta waɗanda ba 'yan jam'iyyar gwamnati mai ci bane kadai.
Sai wannan gaskiya kila in har ya faru da a baya ne. Akwai gwamnoni, akwai 'yan siyasa manya waɗanda aka kai ƙara kuma aka hukunta su. Kusan nan an kama shugaban accountant general na ƙasa, kun ga yadda aka yi, kuma yana aiki da wannan gwamnati ne su.
Daga nan kuma za ku ji cewa hukumar zaɓe INEC ta ƙudura aniyar daƙile yawan amfani da kuɗi a lokacin zaɓe a Najeriya. Sai kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email. Amma fa da waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya, India ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da Russia tare da kin yin Allah wade da yakin da Russia ta kaddamar a Ukraine. Masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da India ta dauka, babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da Amurka. Yayin wata ziyara da ya kai Moscow a watan da ya gabata, ministan harkokin wajen India Subrahman Jai Shankar ya ce hukumomin Delhi za su ci gaba da bunƙasa harkokin kasuwancinsu da Rashar, wacce ta kasance ƙawa a gare su a lokacin yakin cacar baka. Ita dai India ta ki bin sahun sauran ƙasashen yammacin duniya wajen ƙaƙaba takunkumi a kan Rasha, sannan ta ƙauracewa matsayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta cimma, wacce ta yi tir da yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Ukraine wato wacce ke ci gaba da neman goyon baya daga ƙasashen duniya.
Я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти.
Шугабан Україні Владимир Зеленський кенен яке кіра га касашен дунія да су кара тема кава касаса да макаман яки. Ma'aikatan jinya ko kuma nas a Burtaniya a yau Talata sun tsunduma yajin aiki a karo na biyu a wannan mako. Nas din na neman ƙarin albashi ne saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta a Burtaniya. Adadin ma'aikatan jinya da ke yajin aikin ya kai 100,000, waɗanda mambobi ne a ƙungiyar nas ta ƙasar. Ƙungiyar ta ba hukumomin Burtaniya wa'adin sa'a 48 don duba buƙatunsu, idan kuma ba haka ba za ta sake tsunduma wani yajin aiki a wata mai zuwa. Mambobin ƙungiyar na neman ƙarin albashi da kashi 5%, ƙarin da gwamnatin ta Burtaniya ta ce ya mata yawa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a Iran, waɗanda suke neman kare 'yancinsu kamar yadda ake gani a ko'ina a duniya. Yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin, Price ya ce Amurka da ƙawayenta da ke nahiyar Turai sun ɗauki matakan samar da hanyoyin yanar gizo a ciki da wajen ƙasar ta Iran. Hukumomin Iran sun taƙaita sadarwar intanet a ƙasar a wani mataki na kassara zanga-zangar da ake yi, wacce aka fara tun a watan Satumba bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 42 a hannun 'yan sandan ƙasar.
To nan ba da jimawa ba, Lalo zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda biyo bayan ƙaruwar ayyukan 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane tare da haifar da rashin zaman lafiya. Rundunar 'yan sandan Najeriya shiya jihar Bauchi ta gudanar da wani aikin haɗin gwiwa da ya kai ga samun nasarar kashe 'yan bindiga 12 a yankin. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
biyo bayan zafafa harhare ne da wasu 'yan bindiga suka kaddamar a ƙauyukan da ke karamar hukumar alkaleri cikin satin da ya gabata. Hakan ya sa haɗakar rundunar jami'an tsaro kaddamar da yakar 'yan bindigar a Moboyesu, inda suka yi nasarar hallaka 'yan bindigar da masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa guda 12 a wani shiri mai suna sharar daji. A tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sanda, Superintendent Ahmed Wakili Tawayar Taho ya yi bayani dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaron suka samu.
Ranar Lahadi da dare kamar ƙarfe 2 na dare akwai joint operation ne between the Nigerian military a 33 after replication da rundunar 'yan sanda da DSS.
Wato haɗaka ne na dukkan jami'an tsaro.
Yawwa, haɗaka ne. Dama akwai korarrafe da suke fito mana daga wurin nan ƙauyuka kamar Masar, Dari, Gwana, da dajin wadanda yake a Kaleri, a samu korarrafe a kan wannan nasu garkuwa da mutane mabandin na dama. Naturally akwai outflow wanda joint operation da ake a garin Plato, wanda akwai wani gari ƙauye da ake kira Tsohon Kamfani. To a gurin sulhunoyin wannan wajajen yana da boda da Taraba a Plateau da Gombe ta Bauchi. To suka ƙara suka garzayo wannan eriyan suke garkuwa da mutane, kuma suke ma mutane mazaunan wannan yankin barka. Don samun wannan ƙorafin shi ne muka dama akwai joint operation na wani haɗaka na gabaɗaya security operators
shi
ne muka fita wannan operation wanda kamar mutum ƙarfi kamar sharar daji.
Haka ne.
Wallahi ba mu sa a wannan tsibirin nasu kamar kamfi da muke kiran shi wani gudaje guda hudu shi ne wanda ne mai shirin din gari gwana da kuma dajin mutan da suke wannan giriyar. Daga a wannan daren da muka fita wannan operation da Raduna suka fita wannan operation din, daga ganin Raduna suka fita wannan operation din suka buɗe mana wannan kuma da kuma sun kasa a gudu ba suke amfani da sirri don fire power to neutralize and wuce shafi a cikin wai alhinsu waɗanda sun gudu cikin ƙauyuka da cikin daji wanda sun samu rauni na bullet wound. Suna kira da jama'a da su samu da ido su ƙara sa ido sosai ko da a samu daidai gurusu wanda sun mutu a cikin daji ko kuma wanda sun ƙara sun garzayo asibiti ka wanda suke kusa saboda su yi jinyar rauni da suka samu. Mutane kar su yi tsorata kar su yi ƙasa a gwiwa su yi ƙoƙari su garzaya ofishin any of the security operative wanda yake wannan area din su kama da ƙorafin insha Allah kuma za mu yi abin.
Kaman wannan 'yan fashin nan da kuma garkuwa da mutane guda nawa kuka iya halaka su ko iya an kama wasu jama'a wasu ko makamai da kuka samu?
Wakil ɗin din su da mai suna madakin Masar shi da mutum 11 a cikin su aka yi neutralize. Sai an samu bindigogi kira AK-47 a wajajen su da kuma mashinan suka fito suka yi amfani da shi wajen wannan operation.
Abdulham Muhammad Wada, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdullahi Muhammad. To wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da ƙarshen labarin duniyar.
To Amurka ta tura wasu jiragen yaƙi da makaman daƙile harin nukiliya ƙirar B-52 zuwa yankin Koriya ta Kudu a yau Talata a atisayen haɗin gwiwa da take yi da Koriya ta Kudun. Wannan wani mataki ne da ke ƙara nuna ƙarfin Amurka don Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta a cewar hukumomin Koriya ta Kudu. Bayanai sun yi nuni da cewa jiragen yaƙi Koriya ta Kudu ƙirar 535A da 515K su ma sun shiga atisayen wanda ake yi a gefen tsibirin da ake kira Jeju a cewar wata sanarwa wacce ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta fitar. Sojojin Sri Lanka sun kubutar da wasu ƴan Rohingya 104 da ke ta galantoyi a tekun India a can gefen wani tsibiri da ke arewaci a cewar jami'ai. 'Yan gudun hijirar Rohingyan waɗanda musulmi ne da ba su da rinjaye na tserewa rikici a Myanmar da kudancin da kuncin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Da yawa daga cikinsu kan yi kasadar tsallaka teku don zuwa ƙasashen da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya da suka hada da Malaysia da Indonesia ƙananan jiragen ruwa marasa inganci. A baya-bayan an samu ƙarin ‘yan Rohingya da ke ƙoƙarin tsallaka tekun saboda ƙuncin rayuwa da suke fuskanta a sansanin ‘yan gudun hijira da kuma juyin mulki da aka yi a Myanmar a baya.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar EFCC mai yaƙi da ayyukan yi wa tattalin arziki zagon ƙasa a Najeriya ta ce yawan sauya alƙalai wuraren aiki da oda da alƙalan kan bayar barkatai a yayin shari'u na daga cikin ƙalubalen take fuskanta wajen gudanar da ayyukanta. Sai dai masana dokoki sun ce ƙarancin kiyaye ƙa'idojin aikin lauya na ƙara mizanin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta a gaban kotuna. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Da take gabatar da kasida a yayin wani taro a nan Kano, shugabar sashin kula da lamuran shari'u ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC, barista Aisha Tahar, ta ce amfani da 'yan kasuwa a ƙoƙarin ɓadda sawun kuɗaɗen da aka sata daga lalitar gwamnati na ɗaukar lokutan jami'an hukumar wajen gudanar da bincike. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa, wanda kwamandan hukumar mai kula da shiyar Kano Faruk Dogon Daji ya wakilta, ya ce hukumar ta samu nasara kan ƙararraki fiye da 3,000 daga watan Janairu zuwa watan jiya na Nuwamba, ciki har da 240 da aka samu a shiyar Kano. A cewarsa, saɓanin yadda mutane ke tunani, hukumar ba ta samun katsalandan ko kaɗan daga gwamnati ko jami'anta, kuma haka na daga cikin sirrin nasarorin da take samu a yanzu.
Wannan gaskiya kila in har ya faru a baya ne, akwai gwamnoni, akwai 'yan siyasa manya waɗanda aka kai ƙara kuma aka hukunta su, kusa-kusan an kama shugaban accountant general na ƙasa kun ga yadda aka yi, kuma yana aiki da wannan gwamnati ne. So wancan lokaci in har an yi shi a da ne,
suna cewa idan ka shiga jam'iyyar mai mulki yawanci kana samun sauki daga AFCC.
Kila a da kenan, amma dai yanzu gaskiya ba wannan. Mafi yawancin kes da muke yi ko a recent ma da ake ya hada da 'yan jam'iyya masu mulki ne ma.
Yayin da shugabancin hukumar EFCC ke cewa baya samun katsalandan daga gwamnati, masana dokoki da shari'a sun ce lauyoyin da ke aiki a hukumar na fuskantar kalubale wajen kiyaye ka'idoji da tanade-tanaden aikin lauya, al'amarin da ka iya zama wani nau'in katsalandan ga tsarin ayyukan hukumar ta EFCC.
A kasan lauyoyi ne, shi mai bincike ne yana shugaba, zai faɗa abin da ke tasa da abin da suke a cikin gida. Amma ina gaya maka, kamar mutum ne ya ce maka kalau nake, ku zo tafiya kaga ya kwanta, ka daga shi ya fadi, ka daga shi ya fadi, ka san ko ya ce kalau nake ba kalau ya ce ba ko. Abin da na fahimta daga cewa yana zama challenge, ma'ana kamar wani kalubale ga lawyoyin da suke cikin EFCC, za su iya musawa saboda wakila ake wurin aikin su ne. Amma ina gaya maka ta gaskiya, sun sani idan suna jina, sun sani to akwai sa'ilin da zaka ga abu ya zo bai kamata a caje shi da kotu ba, amma sai ga an caje shi da kotu saboda wataƙila masu bincike su ne a gaba da su, saboda ka san tsari suke aikin kamar dan sanda ko soja ko waye na gaba ya ce kaza. To saboda haka wasu abubuwan za ka ga ai ta samun matsala saboda irin wannan abubuwan. Na biyu, da su lauyoyin EFCC da lauyoyin waje na defense kenan wanda suke kariya, dole sai mun dawo kan ka'idar aikinmu, professional ethics course ne guda a makarantar horon lauyoyi Nigeria Law School kenan. Da aikin sa shine ya koya lauya da'a ta yanda zai yi mu'amala da kotu, yanda zai mai bincike ne zaka yi, in mai gabatar da ƙara ne yanda zaka yi, in ka mai kariya ne yanda zaka yi. Wajibi su manyan EFCC su kuma su ba wa lauyoyinsu dama, su kuma lauyoyinsu su kalli aikin za a daga musu, su dika idansu idan kes bai kamata a caje zuwa kotu ba, su kalli manyansu ga musu gaskiya.
Farfesa Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta SAN. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke kokarin nuna wa duniya cewa matakan dakile ayyukan rashawa da hukumomin kasar ke dauka na haifar da sakamako mai kyau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida da Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta jaddada ƙuduranta na aiki tare da sauran hukumomin tsaro da masu ruwa da tsaki don daƙile yawan amfani da maƙudan kuɗaɗe da 'yan siyasa ke yi a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓe da masayan ƙuri'u a lokacin babban zaɓen ƙasar mai gabatowa a shekarar 2023. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗo mana.
Shugaban hukumar zabe ta Najeriya INEC Professor Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka a yayin taron masu ruwa da tsaki kan duba tasiri da illar fitar da makudan kudade da ƴan siyasa a ƙasar ke yi, tare da ƙari kan cewa ba za a lamincewa duk wani ɗan siyasa da ke barazanar sayan imanin al'umma da kuɗi ba a babban zaben ƙasar da ke tafe.
Muna da committee wanda ya haɗa jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya da kuma su waɗannan ma'aikatu da suke da ruwa da tsaki game da harkar kuɗi a zabe. Sauka za mu saki zama da sai mu dubi me kuma za mu yi nan gaba. Amma babban abin da muka cimma a wannan zama shine dukkanmu baki ya zo daya akan cewa za mu dauki mataki akan magance amfani da kazamin kuɗi wajen gurbata harkar zabe a Najeriya, musamman sayan kuri'u da wasu suke yi ranar zabe a rumfunan zabe. Wannan bai kamata ba.
Kazalika, hukumar watsa labarai ta NBC a Najeriya ta ja kunnen duk kafofin yada labarai kan su yi taka tsantsan wajen yada manufan ƴan takarkaru ko jam'iyyu da kuma karban kuɗi daga gare su. La'akari da cewa tsarin zabe na zuwa da kashe kuɗaɗe masu yawa, da haka su ajiye shaida kan duk wata hada-hada da ta kasance a tsakani, a cewar shugaban hukumar Malam Balarabe Shehu Ilela.
Kafafen yada labarai ba su bari an yi amfani da su wajen yin amfani da kazamin kuɗi ta tallace-tallace ko kuma wasu abubuwa makamancin haka ba. Dole ne duk kafafen yada labarai su tabbatar cewa an ba da talla a ta hanyar banki. Muddin zaka ba da kuɗi kai masu kashe billions wajen tallace-tallace, to idan an kai kuɗi a ƙasa ba za mu iya ganewa ba. Amma idan an sa a banki ne za a iya ganewa. Kuma doka ne mai tsanani idan talabijin ko radio ya bari ya karbi kuɗi aka yi amfani da shi wajen yin talla. Kowane gidan talabijin ko radio ya ajiye littafi wanda zai rika rubutawa ya kawo talla nawa aka biya tallan nan, ina ne source din kuɗin, cash ne ko kuma check ne ko transfer aka yi. To duk muna son ajiye wadannan littafai din. Jami'an hukumar NBC su duka zagawa suna duban littafai, idan ba ajiye ba shi ma laifi ne.
A nashi bangaren shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyar siyasa a Najeriya injiniya Yaba Gisani ya kalubalanci jami'an tsaro da su yi aiki bisa jajircewa da kuma kishin ƙasa domin yin hakan zai samar da tsaftataccen zabe da ake fatan samu a ƙasar.
To idan lalle su jami'an tsaro sun jajirce sun tashi sun aiki ma al'umma Najeriya ba aiki ma gwamnatin da ke ci yanzu ba aka yi suka yi ba, to lalle kan ina ganin za a samu wani canji na alheri wanda zai kawo ma wato zaben mu tsaftataccen zabe.
Ita ma hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta bayyana cewa za ta yi dukkan mai yiwuwa don ganin an samu nasara a matakan da aka ɗauka na daƙile hanyoyin sayan ƙuri'u da ma yawan kashe-kashen kuɗaɗe da ƴan siyasa ke yi a wannan lokaci ta hanyar sanya ido a rumfunan zaɓe, bincike da gurfanar da duk wanda aka kama da laifin yin hakan, a cewar Hajiya Hadiza Gamawa Zubairu, shugaban ma'aikata na hukumar.
Akwai maganar kuɗi da ake yi da cewa ba za ka iya ɗaukan kuɗi in ya fi miliyan biyar ka sai ko menene kuka biya kuɗaɗe da ya fi miliyan biyar ba ta banki ba, ko kuma in kai kamfani ne in ya fi miliyan goma. To kin ga irin wannan, muna da doka akai, kuma duk wanda ya yi in muka duba in muka gani za mu iya bincike, in muka bincike za mu kai shi kotu tabbatar da cewa kotu ta hukuntar da shi akan wannan laifin. Sannan kuma INEC kanta suna da nasu dokokin, shi ma sun faɗi irin kuɗaɗen da ya kamata a ce duk wani ɗan siyasa ya kashe daidai matsayin ofisin da kake nema. Kowa ya kamata ya kasance ya bi doka yadda aka tsara ta. In dukkanmu za mu bi doka muna ƴan Najeriya, komai zai zo mana cikin sauki.
Masu ruwa da tsakin dai sun yi kira ga jam'iyyar siyasa da su bi ƙa'idojin zaɓe da kuma bayyana cikakkun hanyoyin samun kuɗaɗen yakin neman zaɓensu na shekarar 2023. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogo a nan Washington DC ke cewa karfe 10:18 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na uku a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita, inda a ranar 24 ga watan Afrilun da ya gabata wakilin Makumasi Hamza Adam ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman Ghana Abdulrahman Muhammad kan irin matsaloli da manoma suke fuskanta.
Ka gani na farko bari in kai ka wurin ka san aiki sha'anin noma sai da kudi. Yanzu an baka da kudi zaka tashi ka je bank ka je ka nemi kudi. Interest rate mu na Ghana wurin bankocin da muke karban kudi daga 33% zuwa visa. Inda ai maka sauki koda ai maka 30% to charges in da bank zai sa maka na kamun ka zo ka gane ka fi da 30% 35% ko fi da 35% abinda muke fuskanta kenan cikin kasan Ghana. Na biyu kuma before ka je bank ka samu kudi kai manomi ne ba za ka samu ba domin ana ce maka ka kawo collateral bi ma'ana takardan gida ko wani abu haka kai in ka duba me yasa aka ce kananan manomai baka da karfi irin wannan to karshe sai ka zo ka koma ba tare da ka samu wani taimako ba to masala gure kenan. In ka duba fertilizer yanda ko da yake government yake yana subsidizing fertilizer in ka duba fertilizer na yanzu kai ba a batun kananan manomai zan ban kai ka nisa zan dai doko maka last year inda muka yi noma fertilizer government ya kawo shi subsidized fertilizer na an ka farko an kawo 25 kg na an yi shi 48 series 25 kg NPK haka government yake assess sannan urea 40 series da aka yi haka na wadanda company da ke bada fertilizer na suka ce a su yanda suka ce fertilizer na da yanda government yake so ya ce na ba za su samu wani abu ba don shi kuma sun gana wi su ce ma government kaman ba za mu yi ba sai sun yarda su yi amma ba su yi karshen da muka kai kara wurin government muka hada su da government za mu gane me ya faru sai suka ce muna gaskiya ko wancan shekara 2019 da suka supply ba su samu kudin su ba government bai biya ba to yanzu ya ina za su samu kudi to wurin nan ne muka yi ma government kara su biya kudin su su ba su to saboda wannan government ya review price na ya kai shi 53 25 kg sai aka yi shi 53 series amma da nake gwada maka na yawan percentage ba su samu fertilizer ba sai inda suka ce black market shi yasa an ka duba production this year yayi very low abinda muke face kenan as manomi yanzu inda kammala batun fertilizer shekaran gada muke za mu shiga aikin noma shekaran jiya government ya release wani takarda muka gani aka ce muna kaman this year subsidized fertilizer NPK 50 kg na za a sai da shi a ba mu 320 Ghana cedis. 320 Ghana cedis. So bi ma'ana 25 kg na 160. Ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ya ma mu noma shekaran gaba. Sai dai wani da wani za su. Kaga masallan da muke.
Har ila yau dai wakilin mu Hamza Adam a ranar 31 ga watan Mayu da ya gabata ya jiyo mana ta bakin wasu manoma inda suka koka kan karancin takin zamani.
Muna da masala shekaran gade fatin fertilizer nan yayi wuya. Dama muna use fertilizer da kashin kaji. Amma yanzu fertilizer ya yi wuya shi sa ba mu ya muna use.
Na fahimce ka da farko ma kuna amfani da kashi ne na kaji da ainihin wato takin zamani amma yanzu fa da babu takin zamani ko kuwa karanci ya kuke sarrafa ainihin wato taki kuna amfani da shi gurin shuka.
Muna takin gargajiya kashin kajin nan muke use farkon nan muna use ni buhu guda muna yi mu use 2 times amma yanzu mun bari use abin ganna na bature nan. Yanzu muna use takin gargajiya dama muna amfani da buhu da kan bed guda amma yanzu muna use buhu biyu kan bed guda saboda muna da masalan abin ga takin zamanin nan sai sa bamu ya muna use na takin zamani yanzu muna takin gargajiya ne nan nome farko sai in use takin gargajiya na biyu kuma wannan nozan use amma farko ina use takin zamani so guda ina dai sa kadan kadan ne na biyu nan sai in use takin gargajiyan nan kafin in yake in girbe sai in use takin zamanin nan sai idon shi yayi kyau sai a zo a cicire a sai kasuwa sai a kawo kudi amma yanzu ga yayi muna wuya ba mu iya muna nome da yawa mun rige yin aikin nan ma saboda muna use takin gargajiya.
Farko an kai noma kana samu amfani fiye da yanzu ko?
Farko dai nayi noma na samu amfani fiye yanzu. Yanzu ma kasuwan ma yayi daban da da. Yan kasuwan complain ba kaya ba sai kaza kaza suka sai ma sun yi su zo abin ga lissafin da muka yi nan ba kawo muna haka nan.
Kamar wani irin lissafi kenan bi ma'ana in kuka ainihin ba su albarkatun noma da kuka yi ko. Na fahimce ka in kuka yi yarjejeniya da wato wato waɗanda kuke harkar kasuwanci da su, wato waɗanda kuke baiwa albarkatun noman ku bisa yarjejeniyan abinda ya kamata a ce sun kawo muku ba su kawowa.
Kawowa. Shi yasa daga wannan kuma na cikin bamu yi musu fertilizer. Kuma ayi idon abin bai da kyau ka ga ka zo suna fari abinda suka ga dama bamu yi mu yimi bamu yi mu share yanda muka yi so.
To yanzu mu duba an ji gwamnati musamman minista da ke kula da harkar agriculture a kasar Ghana wai ku manoma ku dinga yin amfani da taki na gargajiya. Ya ka ji da wannan ko dai kana ganin takin gargajiyan ba za ku iya ku dawoma kuna amfani da shi ba she gwamnati ya iya kokarin shi ya kuma kawo muku ainihin taki na zamani.
Da mun fi so takin zamani amma yanzu muna neman taimako wurin gwamnati amma wani dai san yanda za a yi ba amma mun takin gargajiyan nan ina da kyau amma abinda ya sa mu bamu yi mu aiki da yawa na takin gargajiya na samun shi kuma na da wuya ba wai muna son su sai amma samun shi na da wuya shi yasa bamu yi mu yi nomi inda muka so.
Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kumasi Hamza Adam sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe. Sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida baban Amal yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauki aiko mana ta email. Sakonmu na farko ayo ya fito ne daga Malama Zainab, malamin makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a Bauchi. Suka ce dan Allah ku bamu dama mu yi tur da Allah wadai da nuna halin ko in kula da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kawaran Bauchi ke yi akan harkokin ma'aikatan jihar ganin yadda har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin albashinsu. Da wannan muke kira gwamnatin da ta yi gaggawar biyan haƙoƙinsu da fatan kiran mu ya kai ga inda ya dace. Sai kuma sakon daga Hamidu Kalallabuwa jihar Difa ya ce gargadinsa da kiransa ga al'ummar kasashen Nijar da Najeriya shine su yi a hankali da wuta yanzu lokacin iska kuma lokacin sanyi da fasan sun ji wannan kira nashi amin sun ma amin. Shi kuma mai sauraron mu kode yaushe Shehu Adamu Rajau wanda jan kunne yayi cewa a ranar zabi katin zabi ya fi kuɗi muhimmanci ga masu yin zaben saboda haka talakawan Najeriya masu yunkurin sayar da katin zaben su ya kamata su ankara. Sai kuma sakon Haruna Baffajoka na ungiyar Arewa Media Writers ya ce suna addu'a Allah ya zaba mana shugaba na gari a zaben shekarar 2023 da ke karatowa. Mun gode. To da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici.
To duk da matsalolin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya inda ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da Rasha tare da kinyin Allah wadai da yakin da Rasha ta kaddamar a Ukraine. Masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da inda ta dauka babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da Amurka. Yayin wata ziyara da ya kai Moscow a watan da ya gabata ministan harkokin wajen India Subrahman Jai Shankar ya ce hukumomin New Delhi za su ci gaba da bunƙasa harkokin kasuwancinsu da rashar wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacar baka. Ma'aikatan jinya ko kuma nas-nas a Birtaniya a yau Talata sun shiga yajin aiki a karo na biyu a wannan mako. Nas-nas din na neman ƙarin albashi ne saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta a Birtaniyar. Adadin ma'aikatan jinya da ke yajin aikin ya kai 100,000 waɗanda mambobi ne a ƙungiyar nas-nas ta ƙasar. Kungiyar ta ba hukumomin Birtaniya wa'adin sa'a 48 don duba bukatunsu. Idan kuma ba haka ba za ta sake tsinduma wani yajin aiki a wata mai zuwa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi kira ga kasashen duniya da su nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a Iran waɗanda suke neman kare haƙƙancinsu kamar yadda ake yi gani a ko'ina a duniya. Yayin wani taron manema labarai a jihar Litinin Price ya ce Amurka da ƙawayenta da ke nahiyar Turai sun ɗauki matakan samar da hanyoyin yanar gizo a ciki da wajen ƙasar ta Iran. Hukumomin Iran ɗin sun takaita sadarwar intanet a ƙasar a wani mataki na kassara zanga-zangar da ake yi wacce aka faro tun a watan Satumba bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan ƙasar. Amurka ta tura wasu jiragen yaƙi da makaman daƙile harin nukiliya ƙirar B-52 zuwa yankin Koriya ta Kudu a yau Talata. a atisayen haɗin gwiwa da take yi da Koriya ta Kudun. Wannan wani mataki ne da ke ƙara nuna ƙarfin Amurka don Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta a cewar hukumomin Koriya ta Kudu. Bayanai sun yi nuni da cewa jiragen yakin Koriya ta Kudu irar F-52 da F-15K su ma sun shiga atisayen wanda ake yi a gefen tsibirin da ake kira Jeju a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta fitar.
To masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wajen Najeriya Niger kamar Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu amadadin Muhammad Lalo da muka kawo muku wannan shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni ta kuma hada shirin sai injiniyan mu na yau Mr. Malam Sidrak daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai a kasance da tashar domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum.